السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا فاكر أودم وانا رانا تأسبر شدا قوات رمضان ألف دباري فدورة ثلاثين دبقوي وشتايد يدي دقوم شعب أيا قوات يونيو شكارة تدقو بيو دقوم شعب muna nan a cikin yardan Allah da son sa da nufin sa da agajin sa da taimakon sa a cikin ci gaba da karatun mu na tafsirin sura ta 7 wato suratul a'raf. Wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u Abi Ubaidah ibn al-Jarrah, babban masallacin Juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin Kaduna. A jiya muna ƙarshen suratul a'raf sura ko aya ta 206 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina 'inda rabbik la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Wato Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin matsayin mala'iku da kuma yadda suke jajircewa da tsayuwa wurin bautan Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan aya akwai sajda a wannan wurin, wato ita ce malaman tajwidi ke cewa sujudu tilawa, wato sujjada wacce ake yi ta tilawa. Domin jiya lokaci ya riske mu ba mu kammala bayanai ba akan abin da ya shafi wannan sujudu tilawa, don haka sai muka kulle insha Allah kafin mu shiga sura ta 8. To zai kyautu mu dan haskaka game da abin da ya shafi sajdatu tilawa. Malamai sun saba a cikin sujudu tilawa, shin adadin ta nawa ne a cikin Alkur'ani? Wasu sun tafi akan cewa adadin ta 15 ne. Kama daga nan innal ladina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi suka ce nan ne na farko, sannan karshenta a cikin suratul 'Alaq inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kalla la tuti'hu wasjud waqtarih. Wasu kuma suka ce a'a, adadinta 14 ne, bi ma'ana idan ka cire, domin a cikin suratul hajj akwai wuraren sujjada guda biyu, farko-farkonta da kuma dabda ƙarshenta. To waɗanda suka katse na ƙarshen sai suka ce wuraren da ake sujudu tilawa a cikin alƙur'ani wurare guda 14 ne. Wasu kuma suka ce a'a, guda ma 16 ne, domin su sun ƙara wani wuri wanda yake a can cikin abin nan ƙarshen suratul hajj inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato yana umurtan annabi ya sujjada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To sun sai suka ce to nan ma wurin ana yin sujjada a wannan wurin, don haka ya zama mu a wurin mu guda 16. To malamai sun saba akan hukuncin wannan sujuda ta tilawa, shin wajiba ce koko mustahabba? Imam Malik da Imam Shafi'i rahmatullahi alaihima suka ce mustahabba ce, an so idan mutum ya zo wannan wurin ya yi sujjada. Imam Abu Hanifa rahmatullahi alaihi ya ce a'a, wajibi ne in mutum ya zo wannan wurin ya yi sujjada. To menene dalilin ka? Ya ce Abu Hanifa ya ce saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk sanda ya zo irin ayoyi makamanta irin waɗannan na sujjada, annabi baya wucewa alaihi salatu wassalam face sai yayi sujjada. Su kuma suka ce a'a, mustahabba ce, an so mutum yayi. Menene dalilin ku? Suka ce abin da ya tabbata a cikin Bukhari rahmatullahi alaihi, hadisin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, wata rana yana kan minbari yana khutba, sai yazo irin makamanciyar aya ta sajdat tilawa, wato shi Umar kenan radiyallahu anhu, sai ya gurguto ya sakko daga kan minbari sai ya sujjada. Bayan ya sujjada wata Juma'a kuma daban, sai ya sake karanta wata aya wacce take umurni da sujjada, sai mutane kowa na gaggyarawa yana son ya sujjada, sai Umar radiyallahu anhu yake ala rislikum, kowa ya saurara, fa innana lam nu'mar biha, ita wannan sujjada wato ba a tursasa mana a ce dole sai mun yi ta ba. A don haka wanda ya so yayi, wanda ya so ya batta. Imam Shafi'i da Malik rahmatullahi alayhi ma suka ce to mu dalilin mu kenan akan cewa tunda Umar radiyallahu anhu ya ce in an yi babu laifi, in ma ba a yi ba ba laifi, to kenan in ka so ka yi, in ka so ka batta. To shin wannan sujjada sai lallai mutum na da alwala zai yi ta? Malamai da yawa sun tafi akan cewa wato lallai sai mutum yana da alwala, domin hukuncin ta bai sake da hukuncin sallah ba. Kaga sallah ko baka yin ta sai kana da alwala, a don haka ita ma kasantuwar wani yanki ne na sallah, to ba a yin ta sai da alwala. Amma an samu Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin babu sujudul Qur'an, ya kawo daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma cewa shi Abdullah ibn Umar yakan yi wannan sujjada ba tare da alwala ba. Kenan muna iya samun halaccin yin sujjada ko da ko babu alwala, domin zafin bin sunna na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, lallai in dai ba gani yayi ba, yana da wahala shi ya kagi abin da ba gani yayi ba ya aiwata. Domin shi tsananin bin sa ga sunna radiyallahu anhuma, wata rana ya zo wani wuri, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tafiya wani wuri, zai fi Makka ana kiran shi Muhassab. Da ya zo wurin annabi sai ya zauna alaihi salatu wassalam, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma shi ma sai ya zo zai wuce. Da ya zo wannan wurin sai ya yada zango don ya huta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi. Sai aka tambaye sa menene yasa kai haka, yace wallahi ba gajiya bace nayi, ba ni da wani bukatan in zauna, kawai abin da ya zaunar da ni na taba ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zauna a wannan wuri. To kwaɗayin ko ma menene yasa annabi ya zauna, to kwaɗayin abin ne mai zaunar da ni. Ake kenan kun ga, in dai ba gani yayi ba ko ji yayi, to yana da wahala a ce ya aiwatar da wannan sujjada ba tare da ainihin alula ba, idan ba ya samu halaccin haka ba. To shin wannan sujjada tana da wani lokaci ne da za a yi ta ko ko a'a? Malamai har wa yau sai suka sake sabawa, waɗanda suka tafi akan cewa hukuncinsa hukuncin sallah, sai suka ce to lokutan da aka hana yin nafila a ciki, kaman bayan asuba, kaman lokacin da rana ta tsaya kwallin kwal a ainihin hantarta, kaman bayan da asar, lokuta ne waɗanda yake ba a yin ainihin nafila a ciki. Don haka ita ma wannan sajdatu tilawa to ba a yi a waɗannan lokuta. Amma wasu malamai suka ce kasantuwar ita ba wai sallah bace, amma ta yi kama da sallah, kana iya yin ta a duk sanda ka zo karatu, babu laifi, wannan ya halatta. Muna fahimta? To amma zance mafi rinjaye shine ita din nan, duk sanda ka zo tilawa to babu laifi, kana iya yi koda ko a wani lokaci ne, saboda ita ba sallah bace cikakkiya. Muna fahimta? To sannan menene mutum zai faɗa a lokacin da yayi wannan sujjada? Kaga misali kamar sujjada ta sallah, zaka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ko kuma dai subhan quddusun rabbul malaikati war ruh, da kuma dai wasu abubuwa da suka zo da dama a cikin ainihin ruku'in da kuma sujjada. To ita ma wannan akwai abin da aka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan karanta idan ya zo wannan sujjada, yakan ce wato ainihin nagode ma Allah wannan da ya ainihin kagi wato abinnan sajada wajhi lilladhi khalaqani sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa tawwarahu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi wato godiya ta tabbata ga Allah ko kuma gabbanya sun yi sujjada ga wannan da ya kage halitta ta sannan kuma ya kage jina da ganina Imam Adh-Dhahabi sai ya kawo wani ƙari wanda yake malamai sun ce ya inganta fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sannan akwai wasu addu'o'i daban waɗanda ake wanda ba wannan ba to wannan shine kaɗan daga cikin abin da ya shafi wato sujudut tilawa ko kuma sajidatut tilawa wurare ne in mun duba kaman Qur'ani in kun duba za ku ga wani wurin za a sa sajida in ka gani wani wurin kuma za a yi maka wata alama haka wacce dai take nuna cewa lallai ka zo wurin da ya kamata a yi sujjada to insha Allah yau za mu tashi akan tafsirin sura ta 8 ita ce suratul anfal sura ta ganima ko kuma ta fai'i game da yadda malamai suka saba yadda dai za mu karanto insha Allah malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين
wannan sura ita ce sura ta 8 a cikin alqur'ani wato tana je ma'arafi kai tsaye kamar yadda muka gani sannan tana da ayoyi 75 tana da kalmomi 1,631 sannan tana da hurufai 5,294 wannan sura ta sauka ne a Madina ana kiranta Madaniya idan aka ce Makkiya ko Madaniya mun ta bayani akwai zantuttuka guda uku na malamai wasu ka ce abinda ake cewa Madaniya ita ce surar da ta sauka a Madina wasu ka ce in aka ce Madaniya ita ce surar da ta sauka bayan hijira wasu ka ce in aka ce Madaniya ita ce surar da ta sauka take magana da mutanen Madina amma zance mafi rinjaye na malaman tafsiri idan aka ce Madaniya ita ce surar da ta sauka a Madina dukkanin ta gaba daya kamar yadda aka samu daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma ta sauka ainihin a cikin garin Madina idan banda wasu ayoyi guda 5-6 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين حزوا كان آيوي بير أباينتا وأن من سوني سكا سوكا أتكين جاري مكة دون انتنا بعد الأباري يد قريشا وسكا تارو أدار الندوة سنة قوكير زي سنكش عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنن كان كنيكم كرنتا a lokacin da aka zauna wannan shawara waɗancan ayoyin suna ba mu labari yaya za a yi da wannan mutum ya zame mana fitina ya zame mana alaƙaƙai ga shi da daɗin murya kuma sannan mutane suna dandazo kowa yana so ya ji maganarsa don haka sai kowa na kawo shawara wannan ya ce abin da za mu yi da shi ya kamata mu ɗaure shi mu turke kamar yadda muke ɗaure dabbobi sai wani ya ce a'a in muka yi haka ba za mu ci riba ba saboda kafin ɗan wani lokaci duk zai mamaye al'ummar cikin gidanmu da ra'ayinsa sai mu waye gari sun juya mana baya shi suke sauraron maganarsa mu kuma za su koma su yaƙe mu wani ya ce a'a to mu kore shi mana ya bar garin Makka sai wani ya ce a'a ai idan muka kore shi zai je can ya sake gangami ya ƙarfi ya zo ya ci garin Makka da yaƙi wannan ma ba shawara ba ce sai aka samu wani mutum alaihi la'anatullahi wannan wal mala'ikati wan nasi ajma'in ana kiran shi Abu Murra sai ce to abinda za mu yi kawai mu tattaru gaba daya mu kashe mutumin nan in muka dauko daga cikin kowace kabila kaga idan muka kashe shi ai Quraishiyawa ba za su iya tunkarin kabilun Makka su yaki da su ba to waɗancan ayoyi yadda suke bada wannan labarin su ne suka sauka a garin Makka amma abinda ba su ba duk gaba daya sun sauka ne a garin Madina ina fata muna fahimta idan aka ce al-anfal jam'i ne na nafl in an ce an naflu ma'anar shi az-ziyada ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكنا جعلنا صالحين. نافلة دقيقة باقوم يسا اكي كانت نافلة با معنى انت كاري اكن فريلا تو اذا اكتي انفال ما لميتون كيروارانا ولم معنى انفال sin menene ake nufi da anfal dukkanin su dai ba su saba ba akan cewa ma'ananta ganima in an ce anfal ma'ananta ganima to amma ganima ainihin uwar ganiman koko a'a ko mutun ganiman koko a'a sulusin ganiman koko rubu'in ganima malamai sun saba kamar yadda ainihin mai adwa'u ya kawo yace abinda ake nufi wasu malamai suka ce idan aka ce ainihin al anfalu ma'ananta ita ce ainihin ganima wato annaflu la khumus fi ita ce ganimar gaba daya wacce babu khumus a cikin ta. Misali a ce an tafi yaki aka samu misali kamar a ce 100 to dukkanin 100 nan ana kiran shi anfalu ba tare da an fi da dayan biyar daga ciki ba dan za mu karanto a gaba kada. Allah subhanahu wa ta'ala shine ya dauki gabaran raba ganima kamar yadda ya raba gado. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ هل هو قلت عن آية أدوها كان أنت خمس سيني 1/5 سي وسو ما يدفك سي آية أظن لأيك نفي لأنفال إذا كي جنيمة تنقلوه بطرة بمعنى كافين أكساتا يظن سو أنت بقيم قلائي بيرتنا وسو ما لم يكون سوك سي آية أبن لأيك نفي لأينهن خمسي wato shine khumusul khumus wato idan aka ce misali an samu ganima aka kasa ta gida biyar to za a dauki dayan biyar shi ma a sake kasa shi gida biyar wannan shine ake nufi da anfal a wani kauli kenan na wasu malamai. Kauli na uku suka ce abinda ake nufi da anfal wato shine khumus dayan biyar kamar Imam Malik rahmatullahi alai shi ya tafi da wannan ra'ayi. Kauli na hudu wanda yake shine na jumhur suka ce an ce anfal ita ce ganiman ma dungurgun gaba daya kafin a kasa ta. Sannan kauli na biyar suka ce al anfal wato ma'anansa shine abinda za a baiwa as-saraya bi ma'ana idan yaki yayi zafi imam ya samu yakan ce da mutane duk mutumin da ya kashe yana iya sance ko kuma ya dauki abinda ya kashe daga jikin wanda ya kashe din. Wannan wasu malamai suka ce to shine ake kira anfal bi ma'ana sau da yawa akan zo a fita yaki idan aka fita yaki ya zanto adadin makiya yana da yawa sannan karfin su yana da yawa imam yana da dama ya baiwa ainihin mayakan musulmai zabi yace duk mutumin da ya kashe wani mutum to abinda ya samu a jikin mutumin nan nashi ne gaba daya wannan shine ake kiran shi anfal. Amma Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi ya kawo wani hadisi wanda yake karfafa maganan jumhurin malamai abinda malamai suka tafi akan cewa al anfalu ma'anan shi al ghana'im wato Imam al-Bukhari ya fitar da wani babu cikin littafin sa akan cewa haka din wato shine daidai kenan. Kun ga idan aka ce al anfalu ma'anan shi al ghana'im ganima ko ma ya take da yawan ta koko tayi kadan ana kiranta ainihin ganima. Allah subhanahu wa ta'ala yake yas'alunaka 'anil anfal mutane wato sahabbai suna tambayan ka game da ganimomi yaya za a yi da ita menene matsayinta abinda yasa ko suke tambaya domin a da can al'ummomin da suka gabata ba haramun ne su ci ganima amma mu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta mana cin ganima fa kulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wato ku ci daga abinda kuka samu na ganima wannan halali ne tayyib Allah subhanahu wa ta'ala ya baku shi. Shi sai ya tabbata a cikin sahih da sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli an bani ababe guda biyar ba a baiwa wani mutum iri na ba gabanin su wato ba a baiwa wani mutum gabani na irin waɗannan ababe ba bayana kuma ba wani mutum da ke da matsayin da za a baji irin waɗannan ababe guda biyar. Daga cikin abin da ya jero ya ce wa uhillat liyal ghana'im an halatta mani cin ghanima domin a da can duk al'ummomin da suka gabata haramun ne su ci ganima in suka samu ganima sai su tara ta a fili Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko wuta daga sama sai ta zo ta cinye wannan ganima gaba daya. To sai mutane suna tsammani don sun karanta cewa al'ummomin da suka gabata haramun ne su ci ganima, don haka sai suna tambayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ganima yaya za a yi da ita? Shin akwai wani kaso ne da za a kasa ta a baiwa kowa, koko a'a za ta ɗauki hukunci irin hukuncin al'ummomin da suka gabata? Da ma'ana za a tara Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wuta ta kona su? Sai suna tambaya, qul annabi kace da su al-anfaru lillahi war rasul, maganan kaso na gado ko kuma maganan kaso na ainihin ganima wannan ga Allah yake subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ga annabi yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fattaqullaha, ku ji tsoron Allah ya ku sahabbai, wa asmi'u dhata bainakum, sannan ku gyara abinda ke tsakaninku, wa ati'u Allah wa rasula, ku yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a, ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'a, in kuntum mu'minin, in kun kasance mu'mine ne ku. Wannan aya tana da dalilan sauka kamar yadda aka samu a cikin riwayoyi mabambanta. Ya tabbata a cikin Tirmidhi da kuma Imam Abu Dawud cikin abinda suka rawaito cikin Sunan rahmatullahi alayhima, ayar an samu daga Sa'd ibn Malik yana cewa ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da aka yi yakin Badr. Kada a manta, yakin Badr shine yaki na farko a cikin musulunci. Hijira tana da shekara biyu aka yi wannan yaki. Wannan ma'anan Badr kuma malamai suka ce wata rijiya ce, wasu suka ce a'a wani ruwa ne wanda yake wani kwazazzabo, wasu suka ce a'a sunan ainihin wani mutum ne shine ake kiran wurin Badr. Amma zancen da ya jirin jayi shine Badr nan sunan wani ruwa ne wanda aka yi wannan yaki a wurin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ainihin mushrikan Makka. A don haka sai Sa'd ibn Malik ya samu wani takobi ya dauko shi ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace ya Rasulullah, qad shafana Allah min al-mushrikin, haqiqa irin tukuki da damuwa da muke samu a cikin ranmu yau Allah subhanahu wa ta'ala ya warkar da mu daga waɗannan mushrikai. Ga wannan takobi ya Rasulullahi in dauke shi, yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace a'a inna sayfa la laka wa la li, takobin ba naka bane ba nawa bane. Fa da'ahu, ka aje wannan takobi. Yana juyawa, juyawarsa ke da wuya, sai wani mutum ya dinsa yana kiransa yace zo nan ya kai Sa'd ya dan Malik, haqiqa aya ta sauka ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yas'alunaka 'anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kito ka tambaye ni takobi. A lokacin da ka tambaye ni ba a gaya mani yadda zan yi da takobin ba, to amma yanzu an gaya mani ina da dama in yi kaso a cikin ganimar abinda aka samu, dauki takobin nan an baka. Wannan riwaya ta farko kenan. Riwaya ta biyu wacce Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad rahmatullahi alayhi, Abu Umama radiyallahu anhu ya ce na tambayi Ubadah ibn Samit radiyallahu anhuma wannan aya yaya aka yi, sai Ubadah ya ce fina nazalat ahl Badr, ai wannan aya ta sauka ne akan mu mutanen Badr, haina ikhtalafna, a lokacin da muka yi sabani dan mun samu sabani tsakanin mu yaya za a yi da kason ganima, sai wannan aya ta sauka. Kenan kun ga abin da muke so a fahimta, suratul anfali ta sauka ne a lokacin Badr kamar yadda riwayoyi suka nuna. Riwaya ta uku wacce har wa yau Imam Ahmad ya rawaito rahmatullahi alayhi, yace ayar ta sauka ne a lokacin da matasa suka yi sabani da kuma dattawa. Dattawa dama yaki da wajiba akan su ba, laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'radi harajun wala 'ala al-maridi haraj, su dama yaki da wajiba akan su ba, amma sukan fita domin su taimaka ma matasa da shawarwari da kuma dabaru irin na yaki. A don haka sai suka zauna, suna zaune sai matasa suka fafari makiya. Bayan sun fafari makiya, sai su waɗannan dattawan suka shagaltu da tara abinda makiyan suka gudu suka bari, ma'ana ganima kenan. Bayan an tara ta, sai aka zo aka dan samu sabani, sai dattawa suka ce mu ne fa muka fi cancanta da kaso mai tsoka a cikin wannan ganima, saboda ai mu ne muka tara, mu ne muka yi wahala, mun hau tudu, mun hau kwararo, mun hau kwazazzabo domin a tara wannan ganima. In bakin mun tara ta wannan ganima da ba sane ta ba, sai matasa suka ce a'a, nahnu aula wa haqqu biha minkum, mu ne muka bi cancanta da wannan ganima, saboda mu ne muka fafari makiyan nan, mu ne muka kore su. In bakin mun kore su, ta ina ne za a samu ganima? Sai aya ta sauka, yas'alunaka 'anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum, wa tuqitu ran Allah subhanahu wa ta'ala, sannan ku jara abin da ke tsakanin ku na sabani. Ya tabbata a cikin sunan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, ala adullukum ala shay'in afdala min as-salati was-siyam waz-zakati wal-hajj, shin ba zan ba ku labarin wani abu ba wanda ya fi azumi, ya fi zakka, ya fi hajji? Sahabai suka yi mamaki, shin wannan wani abu ne wanda mutum zai yi a ce ya fi azumi, ya fi sadaka, ya fi zakka, ya fi hajji? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce, islahu dhatil bain, wato gyara abin da ke tsakani na musulmai. Ya fi kai sallah, ya fi kai azumi, ya fi kai zakka, ya fi kai hajji. Shi yasa a can yake cewa, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba ri'ukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin, kada a yi sabani. In aka yi sabani za a rarraba, in aka rarraba shikenan ƙarfi ya tafi, in ko ƙarfi ya tafi shikenan makiya sun samu daman da za su iya rinjaye akan musulmai. A shikenan kun ga, wato gyara tsakani yana da muhimmanci ƙwarai. Shi yasa can Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ahdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa as-sidq, wa tu'ayyiru tsakanin su da adalci sannan a kyautata. Can kuma sama yake cewa, wa sulhu khair, wa tu'ayyiru din ajara, wannan shi ne abin da ya fi ainihin alkhairi a wurin ainihin al'ummar musulmai gaba ɗaya. A don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya harhaɗa wasu halayya ko kuma umarni guda uku. Fattaqullaha, ku ji tsoron Allah, umarni na farko kenan. Wa asmi'u dhata bainakum, sannan ku gyara abin da ke tsakaninku. Wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin, sannan ku yi ma Allah da'a subhanahu wa ta'ala, ku yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyayya in ku kun kasance mu'minai ne. Waɗannan halayya guda uku da su ne ɗan adam yake iya rinjaye akan ɗan adam, ko ma wane ne? Idan kai riko da halayyar nan guda uku, ko ma wane ne a duniyar nan zaka iya rinjaye akan sa? Idan ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, ka bi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan kuma ka gyara abin da ke tsakanin al'umma, to ko ma wane ne zaka iya rinjaye akan sa? Kar ka ji tsoron rigima da ko ma wane ne, domin Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyi mabambanta yana cewa, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin min almalaikati musawwimin. Kaga yayi magana as-sabru a can, haƙuri shine, wa aslihu dhata bainakum, saboda idan ba a yi haƙuri ba, ba za a iya samun sulhu tsakani ba. Sannan kuma ya kawo tsoron Allah. Annabi Yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da wani abu ya rinjaye akan ƴan uwansa ba, sai da haƙuri da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Domin a lokacin da suka tambaye sa, a innaka la anta Yusuf, sai ce, qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin. Ai yadda al'amari yake, don mutumin da ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma yi haƙuri akan al'amura, to Allah baya tsoratar da al'amarin waɗanda suka kyautata ayyuka. Ayoyi da yawa, in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayyi'atun yaqra'u biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Idan mutum na maka kitifi da dafisa da gunzugulu, to abu guda biyu za ka yi. Na uku shine, wato ka gyara tsakani. Amma na farko ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, na biyu kuma ka yi haƙuri, to duk irin kaidin da zai shirya sai dai ya koma masa. In ya shirya ka lalace, sai dai shi ya lalace. In ya shirya ka watse, sai dai shi ya watse. In ya shirya ka kasa, sai dai shi ya kasa.
to wannan al'umma abinda mu muka bari kenan shi sa muke cikin wahala. Idan kaga musulba ta fada ma al'umma sun saki wannan umurni at-taqwa jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin ita ce garkuwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al'azim. To in baka ji tsoron Allah ba ta ina ne zaka yi rinjaye? To mutum na shan giya kai ma ka sha, yana cata kai ma kayi, yana zina kayi, yana liwafi kai ma kana liwafi, sannan yana matsugo ke ma kina matsugo, yana shan jini kai ma kana sha, menene ya bambanta ka da shi? Don haka in za ku yi rikici dole zai murƙushe ka. Saboda kamar yadda ya zo a cikin kitabun Zuhud na Imamu Ahmad rahmatullahi alayhi, an samu daga cikin abin da ya gabata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan wanda ya san Allah ya saba ma Allah, to sai Allah ya daura masa wanda bai san Allah ba sai ya gasa masa aya a hannu. Idan kai da ka san Allah subhanahu wa ta'ala ka tire ka bijire kai bore ka kika bisa, to wanda bai san Allah ba sai Allah ya kawo shi ya daura shi akan kai dinga muzuna maka. Ana jin wannan lokacin ai mun wuce da wannan lokacin, to dan haka muna da bukatar rinjaye dole sai mu zo mu ji har
innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu badatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun.
To ga kadan daga cikin sifofin mu'minai wanda sai ka saurara ba mamaki ya zanto kana ciki, ba mamaki ya zanto baka ciki. Amfanin su shine in baka ciki kai kokari yaya za a yi ka zama irin su, domin wallabina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin. Wanda yayi kwazo wurin neman dacewa da yardan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yake da sannu za mu daura shi akan tafarki. Allah baya salwantar da aikin wanda ya kyauta ta aiki. Ka duba uslubi na malaman balaga suka ce uslubu hasrin wa qat, Allah subhanahu wa ta'ala ya killake amfanin wannan ta'abiri, wanda bai da wannan sifofin ba zai iya shiga ciki ba, sannan wanda ya tattara sifofin kuma ba za a iya fidda shi a ce shi ba ciki yake ba. Shine abinda malaman mantu ke ce ma jami' mana, ya tattara ya kuma hana. Ya tattara wanda ke ciki shine dan ciki, sannan ya hana wanda bai baya ciki kuma ya shiga ciki ba zai iya shiga ba. Allah subhanahu wa ta'ala yake innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah, kawai mu'minai sune wadanda idan aka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala wajilat qulubuhum, sai zukatansu ta raurawa. In an ce alwajalu tsoro, wajila ya ji tsoro, qala inna minkum wajilun, mu dinnan muna jin tsoron ku. Da an ambaci Allah subhanahu wa ta'ala shikenan sai zuciyarsu ta rarawa. Alladina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimi salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Da ka ce musu Allah subhanahu wa ta'ala shikenan jiki zai rarawa. Qad aflaha al-mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un, sune wadanda in ka ce Allah shikenan sai jiki ya rarawa ya kama rawa. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, idan aka karanta musu ayoyin Allah subhanahu wata'ala sai imanin su ya karu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, sannan masu dogaro ne ga mahaliccin su subhanahu wata'ala. Kaga waɗannan sifofi malam, wato da yawa daga cikin al'umma mun rasa su a yau. Yana da wahala kaga wani mutum an ce da shi Allah ya ji ainihin Allah a cikin ranka, kai hasali da yawa mukan faɗi Allah ne ma a baki amma ba a cikin zuciya ba. Wannan kuma ya ci karo da karantun Al-Qur'ani, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Mukan ce Allah Allah amma a baki na shiga mota bara bari ya bara wancan. Daga cikin waɗanda muka shiga mota akwai waɗanda ba su ganna al-qibla, ina ga basu ankare ina cewa sai ɗaya daga cikinsu take cewa kalle su suna iƙirarin musulunci, za ku ce suna azumi amma sai dare ya yi su koma suna bin ƴaƴayen. cikin musulman ba ana samun wannan ba. To alladina innamal mu'minuna alladina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum, mu'minai sune wadanda in aka ambaci Allah subhanahu wata'ala zuciyarsu sai ta rawa, wanda inda irin yanzu ne sai ka ji likita yace maka ka samu maganin bacci ka sha, in ba haka ba za ka samu heart attack, ko ma ka ga karatu irin na abin nan su Ufay ibn Ubay radiyallahu anhuma, wanda sai ya dauki Qur'ani ya dinga zuba kuka jikinsa na raurawa, ka koma ka ga mutane irin su Abdul Malik khalifa daga cikin Banu Umayya wanda yake bawan Allah ne nagari, in ya dauki Qur'ani sai ya dauki aya ya dinga kuka da shakka har sai an kira Al-Fijr, yana nana ta wannan aya yana tadabburinta. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda ya fara nuna ma al'umma wannan tarbiya. Wata rana kamar da ya tabbata a cikin sahih ya kira Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake zo ka karanta mani Al-Qur'ani. Abdullah dan Mas'ud kowa ya riga ya san kowa ne radiyallahu anhu. Annabi daga cikin abin da ya masa na laifisi da ya baka yace man arada an yaqra alqur'ana ghadan tariyan falyaqra'ahu ala lisan ibn ummi ab, duk mutumin da yake son ya karanci madara alqur'ani kamar yanzu yake sauka ya je ya karanta shi a harke irin na Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu. Sai annabi ya zo ka karanta mani wasu ayoyi daga cikin alqur'ani. Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu sai tsoro ya kama shi yake a aqra alayka wa alayka unzil, zan karanta maka alqur'ani bayan akan ka qur'ani ya sauka. Annabi yake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inni uridu an asma'ahu min ghayri, ina san in ji qur'anin daga wani baki wanda ba nawa ba. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an sai da ko suratul nisa ya fara karanta wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. هل سيدي يكي عند الله سبحانه وتعالى كسوى؟ فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يا يكي الاماني idan muka zo da al'ummomin sheda sannan kuma kai muka zo da kai sheda akan waɗannan al'umma, yaya za ka yi? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya keke da kuka ya ce hazbuk hazbuk, ya isa ya isa. A shekenan kun ga daga cikin sabbin mu'minai su ne waɗanda in aka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala sai zuciyarsu ta raurawa, idan aka karanta musu ayoyin Allah sai imaninsu ya ƙaru, sannan ga Allah kaɗai suke dogaro. Shi yasa wani daga cikin magabatan malamanmu yake cewa jima'ul iman at-tawakkulu ala Allah, imani ranka ta kafinsa shine dogaro ga Allah subhanahu wata'ala. In alkhairi ya same ka ka san Allah ne subhanahu wata'ala, in sharri ya same ka ka san Allah ne ya jarrabe ka da wani abu sakamakon miyagun ayyuka da hannayenka suka gabatar. Amma da yawa daga cikin muminai ko musulmai a yau yana da wahala ka samu da irin wannan tawakkali, yadda nake faɗa da yawa. Sau da yawa idan asara ta sami ɗan adam baya dangana, sai a ce da kai wane ka tashi tsaye, domin wallahi al'amarin babu hankali, shagonka ya kama da wuta, motarka ta faɗi a Port Harcourt, sannan 'yan fashi sun shiga gidanka shekaran jiya, wannan abu a ce da hankali a cikinsa, wane ka tashi tsaye? Tawhidi ya tafi. Ne kuma sau tari ina cewa ka nuna mani mutum ɗaya ɗan adam wanda ya zo ya same ka ya ce malam don Allah ka sa ni cikin addu'a, samun da nake ya yi yawa an jefe ni, ka roƙi Allah samun da nake rabu. Ka taɓa gani wannan? Don haka babu tauhid. فتوكل على الله إنك على الحق المبين وتوكل على الحي الذي لا يموت. Ka dogara akan wannan wanda ba zai mutu ba, duk kowa zai kare amma shi yana nan subhanahu wata'ala. To wannan shine abin da muka rasa, abin da ka gansa yadda ka gansa, ko da kai baka so ganin sa ba, haka wanda yayi shi yake so ya gansa. To in ka sallama sai ka hakura sai ka huta zuciyarka ya zanto ta huta. Sau da yawa ina faɗa na kan ce in ka kasa mutane gida 100 kashi 80 masu hawan jini su suke daura ma kansu, 20 ne kawai masu hawan jini na Allah da Annabi. Me yasa? saboda ka sa rayuwar wani akan ka, dannewa ne ya zama wani, mai yasa sai wani za a ji, mai yasa shi yake faɗa, mai yasa sai da umarnin za, to kafin ka ce mai zaga jini ya haye kaman kwata. Ka ga zaman lafiya ba za ka ganta ba, amma ka yi haƙuri abinda ka gansa, don yadda nake wa Allah wani kirari subhanahu wata'ala, mai yin yadda ya so, ko da kai baka so shi yadda ya son ba sai Allah. To in ka gane wannan sai ka haƙura. Malamai suka ce da wannan muke iya gane cewa imani yakan ƙaru kuma yakan ragu, kamar da Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi ya bawwaba wani babi hakan nan da irin wannan inkiya. Imani yana ƙaruwa da yawan ayyuka, sannan kuma yana raguwa da tsananin zunubi. Idan mutum ya riƙe zunubi yana aikatawa, sai imanin sai rabu. Amma lokacin da ka yawaita nafila, ka yawaita sadaka, ka yawaita karatun Qur'ani, kai kanka kakan ji cewa yanzu a yanzu da jiya ba daidai bane. Yanzu ka ɗauki kanka a halin da kake ciki a yau, ai za ka ga wani baya sallah misali cikakkiya a cikin jama'a, amma yanzu za ka ga masha Allah ya zage damtse yana zuwa a yi sallah da shi. Akwai mutumin daga cikinmu wanda za ka ga ba mamaki ga sun zuwa Ramadan sallah take wuce shi, amma yanzu baya son a ce ya rasa sallah a cikin mutane cikin Ramadan. A shekke nan kun ga imani yakan ƙaru da yawan ayyuka, sannan ya ragu da sabo. Ayoyi mabambanta da yawa a cikin Alƙur'ani sun tabbatar da haka. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Cikin koye wane ne wannan aya ta ƙara mashi imani? A ce da wannan muke iya fahimta imanin na iya ƙaruwa, imanin na iya raguwa. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walladhina hadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Ashe imani yakan ƙaru da yawan aiki na alkhairi, sannan kuma yakan ragu da ainihin zunubi. Don haka muna fatan Allah ya sanya mu daga cikin wanda imanin zai dinga ƙaruwa. To gashi nan alladina gashi kwan sifofi guda biyu waɗanda za su cika saboda ukun nan da suka gabata. Sifa ta farko cikin ukun farko an ce idan aka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala zuciyarsu za ta rawarawa. In an karanta musu Qur'ani sai su kece imanin su ya ƙaru, ba su da wani al'amari da suke yi idan ba dogaro ga Allah ba subhanahu wa ta'ala. To sifa ta hudu alladina yuqimuna as-salah su ne waɗanda suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan daga abinda muka ba su na arziki wanda muka azurta su su ma suna ciyarwa. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin sifofi wato na muminai. In ka koma wasu wuraren kuma can misali kamar abin cikin suratul ahzab za ka ga wasu jerin sifofin nan ma an kawo. In ka koma cikin suratul tauba za ka ga wasu jerin sifofin ma an kawo. Allah subhanahu wa ta'ala na cewa at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal-hafizuna li hududillah wa bashiril mu'minin. Kaga mu'mina ke musu bishara wadanda suka tattara sifofin nan guda tara sikon na goma shine zai mai da su ainihin mu'minai. Ga su da yawan tuba, ga su da yawan ibada, ga su da yawan azumi, ga umarni da kyakkyawa, ga hani da mummuna, ga dai wasu abubuwa nan daban-daban. Yana ɗaya daga cikin sifofi na mu'minai. Can kuma idan ka koma Ali Imran nan ma ya kawo wasu guda biyar: as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashab. Wato ga su da haƙuri, ga su da ainihin gaskiya, ga su da ciyarwa, ga su da istighfari. Waɗannan kaɗan kenan. Sannan in ka koma cikin ahzab can ma ya kawo innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. To duk waɗanda suka tattara waɗannan sifofi ya tattara a can, ya tara a nan, ya tara a can, to me Allah ya kira su?
أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
Don mutumin da ya tattara waɗannan sifofi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne da kansa yace ulaika humul mu'minuna haqqan, waɗannan su ne mu'minai tsantsa, kamar yadda kuma a can yake cewa ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina azaban muhina. Can yace su ne kafirai tsantsa, nan kuma yace su ne mu'minai tsantsa. Menene waɗancan suka yi mai da su kafirai? Sun kare ta ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. تنقلت آيين الله سبحانه وتعالى تنقلت منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم بس إيمان إذا قرآن با سنة نيمان سساموة كفا واتذاب كاو ساطاني دربوان كيتكان مؤمني sakamakon wannan Allah sai kira su ne kafirai tsantsa. To nan ma kuma waɗanda suka tara waɗannan sifofi guda biyar, idan an ce iqamatu salah, ai da sallah da kuma ciyarwa ba shi bane wai ka zo ka yi birebe. Malamai a wurare mabambanta sun yi bayani abinda ake nufi da iqamatu salah, wato shi ne karita da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, ruku'in ta a cike, sujjada ta a cike, karatun kuma a tsanake, komai naka ya zo a zanto akwai isminan, akwai natsuwa a ciki. In ba a samu wannan ba, ba a kiran wannan sallah. Allah subhanahu wa ta'ala yake utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عشانكما يا بني المؤمنين يتي لا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. دوت عند ذاك ذا أي مغانا مؤمنين ذاك ذا أي مغانا عبادات. كذوب سيدة مريم عليه الصلاة والسلام a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai fara ba ta umarni, sai magana da sallah. Ya maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'i. In ka koma kuma umarni ga mu'minai, ya ayyuhal ladina amanu irki'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun. Duk inda ka kewaya zaka ga sallan nan ita ake umarni da ita. Me yasa? Saboda ita ce za a fara tambayan bawa gaban Allah subhanahu wa ta'ala ran al-qiyama. Idan sallah ta yi kyau, akwai yiwuwar sauran ayyuka za su yi kyau. Domin abinda ake tsammani, don mutumin da zai iya kare alkawarin Allah sau biyar a rana ba tare da ya saba ba, to da yiwuwa akwai yiwuwar cewa abinda sai shekara zai nanatu za a same ka ka kare wannan abu. Misali kaman azumi, kaman zakka, kaman hajji, kaga sai shekara shekara. To in dai an same ka da wannan alƙawari a cike, ko da yaushe ana samun ka, to akwai yiwuwar tsammanin waɗancan alƙawuran ma za a samu ka tsallake. Amma idan wannan alƙawari bai cika ba, to kuma ina ne ake tsammanin wani alƙawari ya samu? A don haka ulaika humul mu'minuna haqqan, waɗannan su ne mu'minai tsantsa na gaske. Lahum darajatun 'inda rabbihim, suna da matsayoyi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, wa maghfiratun, da wata gafara, wa rizqun, da wani arziki karimun mai girma wanda babu wanda ya san girmansa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa kaga sai ya kawo siyaki a cikin nakira, yace lahum maghfiratun, wata gafara wacce yake ba wanda ya san irinta. Domin in an ce annakira, abinda ba a sani ba, wato ma dalla ala ghairi mu'ayyan, shi ne abinda yake nuni akan abinda ba a sani ba. Domin da ya ce lahumul maghfiratu war rizqul karim, suna da gafara sananniya, sannan kuma suna da arziki mai girma, amma shi ma sananne. Amma sakamakon aikin da suka yi na bin Allah da haƙuri subhanahu wa ta'ala, yace suna da wata gafara, babu wanda ya san irin wannan gafara. Suna da wani arziki, babu wanda ya san wannan arzikin. Arzikin mai girma shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara mana, yace lallai a cikin aljanna ma la aynun ra'at, ido bai taɓa gani ba, akwai abinda ma la udhunun sami'at, kunne bata taɓa samun labari ba, wala khatara ala qalbi bashar, sannan kai tunanin ya ma aljannan take akwai abinda baka taɓa gani ba. Don haka shi ne arziki mai tarin girma. Idan ka koma babu ya irabi, wannan ana kiranta halul lazima. wato hali ne wanda yake su sun shiga cikin abin abin ma ya shiga cikin su. Misali kamar da yake cewa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وتخالدين إن أنا كانت حال لازمة ثابتة إن صنشغا سوسن زم أبن أبن يا زم سوسن شوتنيتي فيما يتوتنيتو babu ranan da za a ce wai to yanzu ya tani wa dinka ko kuma lokacin da zaka zo na expire yanzu ka fito ka bar aljanna a'a aljanna ta kace kai ma na ta muna fahimta to ga tafsiri mun dauko amma an ce da ni lokaci kuma yayi na to za mu dafa aya ana insha Allah wai Hausawa suna cewa ne din dadi shine a ce abu ya kai ji Allah muke roƙo ba mu dacewa. Akwai kaɗan daga cikin tambayoyi na jiya waɗanda aka rubuto a kamar haka. Assalamu alaikum. Ya mutu wato ya yi haɗari sai ya kashe wani mutum sai ya mutu, to bayan kwana biyu shi wanda ya yi kisan shi ma yanzu sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya anshi rayuwarsa. To yaya magana kafara? Magana kafara magadansa sai su ɗauka a karkasa ma kowa daidai ƙarfinsa a sauke masa, domin ya tabbata a cikin siha da kuma sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi wannan bayani. Mutumin da yake ainihin akwai azumi a kansa na bakance ko kuma na ramuwa, to annabi ya yi umarni ya ce a rama wannan azumi, fa inna bainallahi ahaqqu an yuqda, domin bakin Allah shi ya fi cancanta da abiya. Don haka sai a raba wa magada wannan gado don su samu sauke masa nauyi. Wannan yake assalamu alaikum, Allah ya ƙara wa malam lafiya da ilimi da basira, amin. Malam tambayarka ita ce kamar haka: shin me ye hukuncin masu yin wasa da abun buga caca amma kuma ba cacan suke yi ba? Sannan kuma malam me ye hukuncin wanda za a sa mai kuɗi a ce idan ya yi wani abu kaza kuɗin ya zama nashi, shin wannan caca ne? To Aliyu radiyallahu anhu yana cewa istanibu masalika tuhab, duk inda zaka kai kanka wanda zai jefa ka cikin zargi to bai kamata musulmin kirki ya samu kansa a ciki ba. Yadda nake buga misali, kamar kai ne yanzu ka ɗauki kwalban golda amma ya zanto zamzam ne a ciki, sai aka ganka kana ta afa kwalban golda amma kai kaɗai ne ka san zamzam a ciki, wanda ya ganka da ita me zai tsammani kana sha giya? Amma sai ka ɗauko kwalbar maltina kuma giya ne a cikinta, wanda ya ganka da ita bai zai tsammani kana sha maltina. Don haka duk abin da zai kai ka zuwa ga batanci da zubar da mutunci bai kamata a samu kanka ainihin a wannan wuri ba. Saboda haka sai ka bar wannan ka yi wani wasa, akwai wani wasa wanda ba wannan ba, wanda musulunci ya kawo maka. Misali koyan harba tiliya, misali tseren doki, sannan kuma koyan iyan ruwa, wannan wani al'amari ne wanda musulunci ya halatta maka. To sai kuma tambaya ta biyu da yake cewa a sa maka wani abu, wannan ba ta sai bane, musulunci ya san wannan. Wannan ana kiran shi aljulu ko kuma aljahala, shine a sanya wani abu a ce duk mutumin da yayi kaza to za a baki kaza, amma da shar'in ya zanto abinda zaka yi ya zanto abinda ba zai cutar da kai bane kuma zai zama yana da amfani ga addini. Kamar a ce wane ne misali zai yi sauka daga kaza zuwa kaza ko ya karanta kaza zuwa kaza to za a baki kaza, wannan babu ne kamar cikin yaranka kana so ka hammasa su ka ƙara musu tajiyi ƙwazo wurin karatun Qur'ani, sai ka ce to na sanya 1000 yau don mutumin da ya karanta izibiliyar cikin ku shikenan nashi, wannan ya halatta. Abinda za ka karanta ka nuna wa mutane ainihin wato addini su su samu tarbiya sannan kuma addini ya ci gaba. Amma wani abu wanda ba wannan ba, wannan kuskure ne. Kamar yadda na shiga daga sautar rana sai na samu an taru, wai wane ya faru, wai wani yaro ne ana musu an sa kuɗi ya ce zai iya shan pure water leda 12, to ya sha amma kuma sai da aka murgina shi, kaga zai kashe kansa. Wannan ya zama wala tulqu bi aydikum ila tahaluka. Wani kuma shi ya mutu muro, menene matsalarsa? Wai kullin gikiri yace wallahi zai iya sha, ya sha kuma amma ya mutu. To kaga irin wannan ba irin wannan ba. mai tambaya ta gaba yace Allah ya ji kan malam. Tambaya ta ita ce Allah gafarta malam, ina neman ƙarin bayani game da kissan nan da akan ce an yi kwana uku a gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba tare da an saura tukunya ba, sai dai dabino da ruwa. Yaya ingancin abin yake? Wannan hadisi ne wanda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga Urwa ibn Zubair radiyallahu anhu. Shi ya kasance yana tambayan Aisha radiyallahu anha, to me kuka kasance kuna yi? Sai tana cewa kunna nut'imul aswadain, ko kuma nut'imul aswadain, mukan ci ababai ne guda biyu, wato ruwa sai dabino, ba ma kwana uku ba, akan yi wata ɗaya ne ma ba daura sanwa ba. Sai dai take ghaira anna lahu jiranan min al-ansar, annabi ya kasance yana da makauta daga mutanen Madina radiyallahu anhum, su suna kiwon bisoshi wato kananan dabbobi, sukan tatsi nonan su sai su ba mu, in annabi ya ce sai a rarraba mana sai mu ma mu sha. Kage an kai ne kake da wannan abin nan, mata ke to baban Fahad, ni dai ina tunanin na zame maka kaya da jizabi. Ma hakura kawai kake kaga kai baka damu ba, ni ma na huta. Da amma su suna nan sun yi hakuri, fa ma wahanu ne ma asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbu as-sabirin. Sannan yake cewa sa'annan ina roƙon malam da ya sanya ma'aikatan jihar Kaduna musamman malaman makarantar primary a cikin addu'a a sakamakon rashin biyan salari na watan Abrilu da kuma Mayu na wannan shekara, domin out of 100% in GCP nan a wannan tambaya 99% duk ba a biya su ba. Da fatan malam zai sha ruwa lafiya. To wannan ai kokon bara ne za mu jefa zuwa ga mai girma gwamna, mu ce to ga dai abin da ɗaya daga cikin talakawansa ya aiko, don haka sai ya duba girman Allah, ya duba san shi ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya gano wannan matsala daga ina take. Saboda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan mutum ya yi muku aiki ku biya shi kafin gumin shi ya bushe. A don haka mai girma gwamna sai ya duba ya ga wannan matsala daga ina ne ta samu asali, a yi ƙoƙari a yi addressing nata. Za mu rasa aya nan, abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana. Wani bawan Allah ya aiko da Qur'ani yana da barin addu'a wurin ƴan uwa musulmi da mu da ke, Allah ka biya mana buƙatunmu. Wani bawan Allah ya aiko mu da kurame Hisnul Muslim wanda yake an tarde mashi da turanci, shi ma yana da buƙatan addu'a, Allah da mu da ke ka biya mana buƙatunmu. Abinda muka karanta daidai Allah ka yafe mana. Allah ka ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana. Allah ka yanta mu yawa a cikin wannan wata mai albarka. Abinda zamu iya Allah ka huwa ce mana, wanda ba zamu iya ba Allah ka ya abin nan ka sauke mana shi, ka raba mu da shi wanda suke cikin tsanani, ya Allah ka yaye musu wanda ba su da mazuna, Allah ka ba su mata da su akan gwiwa, Allah ka sake su lafiya. Ƴan mata da samari da suke neman aure, Allah ka hada kowa da kinin sa nagari. Wannan shugaba namu Allah ka ba shi lafiya, Allah ka kara masa tsawancin kwana, ka ba shi lafiya da tsawancin kwana. Ya Allah ka haskaka masa hanya, ka nuna masa daidai, ka taimake shi akan binyin daidai. Waɗanda suke wa wannan gwamnati zagon ƙasa, Allah ka sa su gane su daina, in za su gane. Idan ba za su gane ba, Allah ke musu abin da ya dace da su. Akwai wasu mutane da ake kiransu NDA, wato Niger Delta Avengers, suna kawo tarnaƙi a wannan ƙasa. Allah muke roƙo ya sa su daina, in za su daina. Idan ba za su daina ba, Allah ka sauka musu da bala'in da ba za su iya masa ba. Idan ba za su daina farfasa zabututu ba, Allah ka sauka musu da bala'in da ba za su iya ba. Ina so duk wanda yake a nan da wanda zai saurari karatun nan ya yi musu addu'o'i guda biyu. Idan za su shiryu, ya Allah ka sa su daina. Idan ba za su shiryu ba, Allah ka yi mana maganin su. Irin bala'in da ya sauka wa Fir'auna da Samudawa da Adawa, matuƙar ba za su iya ba, Allah ka sauka musu da shi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.